daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masuraro assalamu alaikum yanzu mare sarfil Hashim Gumen ne daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Zumai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa amma kafin mu kai ga shirin namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul Yarjejeniyar tsakaita wutar da shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da ƴan tawaye suka sanyawa hannu ta ruguje yau Asabar ƴan sa'o'i bayan fara aiwatar da ita yayin da dukkan bangarorin suke zargin juna da fara kai harhari a kasar Kakakin ƴan tawaye Lam Paul Gabriel ya zargi da karin gwamnati da kai hari a wuraren ƴan tawaye dake bayan garin Wau arewa maso yammacin Sudan cikin sa'o'i 6 da fara aiwatar da yarjejeniyar tsakaita wutar Anashi bayanin kakakin gwamnati a Tewek Ateni ya shaidawa kamfanin dillacin labarai na Associated Press cewa kungiyar hamayya ce ta kai harin yace kungiyar ba ta da shugabannin kware babu wanda yake masa jagoranci Kiir da Rek Macha tsohon mataimakin Kiir sun sa hannu a yarjejeniyar tsagaita wuta ranar Laraba bayan tattaunawar gaba da aka yi a Khartoum babban birnin kasar Sudan Yarjejeniyar ta kuma yi kira da abu da hanyoyin gudanar da ayyukan jin kai a saki fursunoni a kuma janye sojoji bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Sudan suna kamfanin dillancin labaran ya kuma laburta cewa kungiyar hadin kan kasashen nahiya Afirka da kuma kungiyar hadin kan kasashen gabashin Afirka za su sa ido kan aiwatar da wannan yarjejeniya Gwamnatin shugaba Trump ta ce hukuncin da wani alkali ya yanke da ya umarci gwamnati ta sada iyaye bakin haure da ƴaƴansu waɗanda aka raba akan iyakar ƙasar Amurka zai sa tsare kananan yara na lokaci mai tsawo fiye da yadda ake yi a halin yanzu. Ma'aikatar shari'a ta bayyana a cikin wata takarda da ta shigar a kotu jiya Juma'a cewa gwamnati ba za ta raba iyalai ba amma za ta tsare su tare a lokacin da ake tantance su bayan an kama su suna kokarin keta kan iyaka zuwa Amurka yana yiwuwa tsare iyalai na tsawon watanni ko ma shekaru sabili da dubban takardun bakin haure da suke jibgi a kotu da ba samu kaiwa gare su ba sabili da yawan su wata dokar kotu da ake kira yarjejeniyar flow ta hana a tsare kananan yara fiye da kwanaki 20 Alkalin wata kotun Amurka a birnin San Diego na jihar California ya yanke hukunci cewa tilas ne a gama iyalai da aka raba cikin kwanaki 30 a kuma maida kananan yara ga iyayensu cikin makonni 2. Jami'ai sun ce kimanin kananan yara 2000 ne suke jira a gama su da iyayensu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan Iraniyawa sun gudanar da zanga-zangar nuna bacin ransu kan karancin ruwa da ake fama da shi a wani birni da ke kudu maso yammacin kasar. Zanga-zanga mafi girma da ta shafi matsalar karancin ruwa da aka gudanar a cikin wannan shekarar. Waɗansu hotunan bidiyo da sashen fasha na muryar Amurka ya tantance da mazauna garin Koramashar suka ɗauka. Ya nuna danzazzan mutane suna zanga-zanga bisa tituna a birnin mai tashar sufurin jiragen ruwa a jiya Juma'a. Binnin Koramasha yana fuskantar tekun Karun da ke iyaka da Iraki yayin da ya yi fama da karancin ruwan sha na tsawon watanni galibi sabili da rashin ruwan sama. Waɗanda suka hira da sashen fasha na muryar Amurka sun kuma ɗora alhakin karancin ruwan kan ɓannar ruwa da suke zargin gwamnati da aikatawa da kuma tura ruwa zuwa Iraki da makwabciya Kuwait. A farkon wannan watan waɗansu mazauna garin suka fasa bututu da aka tura ruwa zuwa kan iyakar Iraki abinda ya harzuka al'umma wurin da dama lokacin da suka rika ganin hotunan da aka yayata a kafofin sadarwa. a wani faifan bidiyon an nuna ɗaruruwan masu zanga-zanga suna tozali da gwamnan jihar Voli Ola Ayati da suke zargi da gazawa suka kuma yi kira gare shi da ya sauka daga mukaminsa. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba jami'an tsaron ƙasar izini yau Asabar da su ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyoyin mayaka abin da ya kawo ƙarshen tsagaita wuta na kwanaki 18 da aka yi da Taliban. Gwamnatin ta tsaye da shawara ta ƙashin kanta ta tsagaita yaƙi da ƙungiyar Taliban a ƙasar na tsawon mako guda kwanaki 2 kafin fara bukukuwan sallah. Daga baya kuma Gani ya ƙara wa'adin tsagaita wutar da kwanaki 10 da begen zai ƙarfafa wa ƙungiyar Taliban kuiwa da daina tashin hankali ta kuma nemi zaman tattaunawa da za ta kawo ƙarshen yaƙin Afghanistan. Ƙungiyar Taliban karan farko cikin shekaru 17 ta tsagaita kai hare-hare lokacin bukukuwan sallah na tsawon kwanaki 3. Sai dai ƙungiyar ta yi watsi da kiran da shugaba Gani ya yi na ƙara wa'adin tsagaita wutar. Kuma tuni ta ci gaba da kai hare-hare da ke janyo asarar rayuka kan jami'an tsaron Afghanistan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu sauraro yanzu za mu koma gefen baiwa jami'a alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Tsiya madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya madaurin ki daya. Filin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama dan sarki. Yau za mu ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar, makwabciyar Najeriya, akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Sulaiman Barma ya samar mana.
Sunana Mutar Muhammadu. Ba shakka yana so a samu zaman lafiya a duniya. Ko in ce a cikin al'umma dole sai an maida hankali ga su shugabannin al'umma. Su ne ya kamata a ce su ne kan gaba na faɗakar da 'yan baya domin tabbatar da wannan zaman lafiya. Kuma a duba a yi waiwaye adon tafiya a kan al'adunmu, saboda idan ka duba al'adunmu suna tafiya da zaman lafiya. Kenan sai an yi waiwaye adon tafiya, shin menene aka saki baya wanda ya kumce, wanda har yasa wannan rashin zaman lafiya yasa ya tabarbare a duniya? To a lokacin za a samu mafita, sai a samu zaman lafiya.
Sunana Mammana da tashtashin hankali ya yi yawa, yaƙi-yaƙi da sauransu. Wannan matsala ta taso ne daga rashin shugabanci na gari. Me yasa ma nace rashin shugabanci na gari? Idan shugabanni ba sa da adalci, kuma an yi zaɓe ba cikin gaskiya ba, an yi kuma shugabannin sun kama aiki sannan ba su tsaya suka ƙoƙarin mai da hankali ba kan dimbin matsalolin da al'ummomin su suke fuskanta. Yanzu in ka ɗauki misalin ƙasar Afirka ta Tsakiya, in ka ɗauki RDC Congo, in ka ɗauki Libya, ka diba waɗannan ƙasashe wa. Ba wai ƙasashe ba ne da suke da talauci, suna da arziki a ƙarƙashin ƙasa, amma kuma suna fama da talauci. Wannan talauci ne ya kawo shi rashin adalci na shugabanni. Kuma akwai wata matsala, shugabannin ƙasashenmu na Afirka suna so su tsaya a kan shugabanci, su tsaya su ne su ce in ba su ba babu wasu. Kenan nan ma akwai matsala, demokradiyya akwai ta amma a baka.
Sunana Nafisatu Hassan. Muna gani kamar cikin duka duniya gaba dai ko ina tashin hankali ne, ko ina kashe-kashe ne. Kashe-kashen ga dai ina gani wata ran kashe-kashen kamar matsalar shi bond governance, rashin mulki mai adalci yana iya kawo shi. In kuna cikin ƙasa in an maida ku baya shi kuke ba a san ku ne, an maida ku baya kenan uji kuke, kamar ya kamata ku da kanku ku dauki mataki. Shine yake kawo wata ran kuke gani cikin kasa wani wurin an ce wayansu mutane sun dauki makamai, suna rebellion. Lava Pacific shine abun da hanyar da ya kamata mutane kowa ya bi dan ya samu ya kwato haƙƙin shi. Ya kamata mu san cewa cikin duniya ga da muke mutane ko cikin gida guda ba mu iya mu zama daidai. Amma in mun zo mun tsaya kowa ya san yanda wanga yake, yanda waga take, ba dole bane ni ma in zama haka nan ya kamata mutane su yarda da juna mutane su san da ko ma mutunan ra'ayin ku su sha bamban akwai radda mutunan nan zai amfane ka akwai radda mutunan nan yalla shi zai maka wani abu da kai baka san ina ya fito ba kina ya kamata a ce kada kawo wani zancen addini ko wani zancen ra'ayin kaman siyasa dole ne mutane su zama tare da juna
sunana Haladu Mamman nan Afirka sai ka gani ba a ba matasa aiki matasa ga su da diploma sun yi aiki sun yi ilimi maimakon a sa matasa sai a sa son zuciya ana dauko tsohi wanda har sun mai retreat wato sun yi antare sai a maido su a ba su aiki saboda siyasa ka gani matasa suna nan da diploma lungume ya za a zama lafiya wanda ya kamata lalle a bashi a taimaka mishi a bashi aiki a daina dauko wadancan tsohi wanda sun riga sun kare su a bar dauko su ana sa su maimakon wani aiki kuma ana ba su aiki ga matasa
sunana Nafisa Yahaya a tunanina ma abinda yake kawo tashin hankulan ga deja ku wasu sun yi frustrate an yi frustration su an baka musu rai ya kamata a gyara musu wasu kuma talauci ya dame su da dai sauran su wasu sun tai wurin shari'a ba a ba su gaskiya ba a lokacin suna da gaskiyar su kuma an ci da haƙin su duk wannan yana kawo tashin hankali cikin ƙasa in an yi adalci ma mutanen nan za a kwana lahiya a tashi lahiya
sunana Salisu Iro to dan ni samun zaman lahiya gaskiya ni a fahimta ta shugabanni su zanki adalci kuma matasa da ba su aiki a zanki ba su aiki ana so wannan zaman banzai kagan ana so wannan zaman banzai aka ba su aiki wannan zuwa ture da suke suna mutuwa cikin ruwa wannan duka suna yasa fasa shi to inda ana musu wannan tunda duk wanda ke jin dadi gidan shi ba ta haje gidan wani ko ba gaskiya ba dan ina jin dadin gidan shi ba zuwa mi za ka saka cikin gidan wani ku je kuna mutuwa kuma kullun mutanen mu ne mu Afirka ke mutuwa cikin ruwa su ma matasa su da nasu da shi ko ba gaskiya ba tunda zan ka buga nan ga titin ya mai ke sasuwa ko da swaye ko da mulici kana ganin su ko daga can wannan tabar sai shan shayi ba su aiki kuma su ma ba su gal kamata su ma matasa su nuna kuzari a ji ai ne maki ba cewa kullun sai gwamnati ya ba ku tunda gwamnati bai ba ku aiki ko ba gaskiya ba bismillah
sunana Sulaimaji abu mafi a'ala mafi cancanta da ya kamata Afirkawa al'ummar Afirka gaba ɗaya su gane shine cewa yakin da ake hada su suna yi wasu na daidai dan kasashen ƙetare su sayar da makamman su na ma'ana su ci gajiyar yakin sannan ba wannan hake kashewa ba dan uwanka na kake kashewa ya kamata Afirka su san cewa waɗannan da suke shigowa ƙasa suna ba su kuɗi suna tunzura su zuwa ga ƴan uwansu da sunan neman mulki ko da sunan karɓar ƴanci ba gaskiya bane kenan ya kamata shugabannin mu na Afirka da kuma ƴaƴan Afirka gaba ɗaya su san cewa duk yakin da anka haddasa a ƙasashen Afirka mu ne ke rasa rayuka mu ne ke rasa arziki kuma duk makamman da anka ƙasashen mu suka amso ko shugabannin mu suka amso daga ƙetare ko anka kawo su sojoji daga ƙetare suka zo nan ƙasashen mu na za su biyan wannan diya makamman da anka bata da kuma irin man da anka bata dole ne al'ummomin su yi hankuri juna su san cewa kamar yuka ce hake soka makanka kuma shugabannin mu su san da haka ƴan ƙasa su san da haka sojojin mu su san da haka
sunana Ibrahim Kantama mazaunin birnin Yame abu guda ne zuwa biyu ya kamata a yi dan a samu zaman lafiya na farko da shine a koma ga Allah saboda babu addinin da ya yarda da rashin gaskiya idan ya kasance ba a koma ga Allah ba ana bugijiya ki biki danki to dole fa a samu matsala ba za a taba kauce mata ba muddin ba a tsaya gaskiya ba dukkan mu ka cokan mu koma ga Allah saboda duk addinin da ake yi a duniyar nan babu wani littafi da ya zo da cewa a yi tashin hankali babu littafin da ya yarda da ka bijire wa wannan littafi da kake bi to in ko ka bijire dole ka ga wani abu ya biyo ba su kuma shugabanni su yi adalci saboda rashin adalci na sawa matasa su tunzura har su zo su yi wani aika-aika kaji irin abubuwan kawai da ya kamata a kiyaye sai ka ga an zauna lafiya muddin ba a kiyaye waɗannan abubuwa ba wallahi muna nan za a yi ta zama ana taro ana shan shayi na cewa na zaman lahiya ne amma ana magani kuma kai na kaba
sunana Hajiya Arieta shi dai wannan matsala ta kasashen Afrika da ake fuskanta a yanzu musamman ma bari doki misali na kasar Niger kuma abubuwa ne da ake yi ba ta hiyar abubuwa akan daidai menene ba ta hiyar abubuwa akan daidai shine yanzu wani sai laifi ba a hukunta shi amma wani in ya sai a hukunta shi kenan abun ne ba a yi shi ba sakan gaskiya to shi yake sa wannan abubuwa duka a zamana mai laifi a hukunta shi in naka ne in mutumin naka ne in mutumin ba naka bane a hukunta shi mutumin in yayi laifi sai ka gani komai ya tafiyar daidai abun dan menene da Afirka ake tahiya hankali kwance ana tahiyar da harkokin ne daidai mai gaskiya a bashi gaskiya mara gaskiya ya zama na darshin gaskiya shi amma yanzu abin ya juye ya ja kuɗe gashi nan dai ana ta siyasa ta zo ta shiga cikin harkoki yanzu ta raba yanzu siyasar mu Afrika har cikin iyali yanzu siyasa ta raba mutane amma da siyasa sai a yi cikin gida guda sai ka gani kowa da bangaren da yake so amma ana zaman lafiya amma yanzu wallahi siyasa ya zo ya shiga ko ina ya lalata komai da komai
zo zauna karbu zaba al'umma ta arewa ga kira
Abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani sabon shirin. Hamadu din wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma da ya taimaka wajen samu mana waɗannan ra'ayi. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
A gai da Jummai to shirin tsuntsiya madaurin ki dai kenan aka saurara sai a biyo mu waku mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Adam Sashimole ya zama sabon shugaban APC yayin da sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya dawo kujerarsa a babban taron jam'iyyar.
Alhamdulillah sai mu gode wa Allah dama jam'iyyar APC wannan shine abin da al'umman Najeriya suke tsammata mata.
Najeriya ta yi watsi da rahoton cibiyar Brookings da ke cewa kasar ce mafi yawan masu fama da talauci a duniya. A nasu ra'ayi masanin tattalin arziki Obade Mai Lafiya ya ce akwai abin dubawa.
Ana komawa cikin fakarama fiye da da.
PDP ta yaba wa shugaba Buhari don zuwa Plateau ya dajin ta fitinar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Jami'in jam'iyyar Shehu Kura ya ce hakan ya dace.
Duk sati sai an yanka mutane a kasar ka. Kai kuma kana zuwa nan ka je bude abin buhun shinkafa, ka je bude kamfanin tumatir, ka je bude kamfanin tattasai. Bai nuna gwamnatin APC ta damu da harkar tsaro ba.
An yi shagalin cikar Amurka shekaru 242 da samun yanci a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambarga Cikun daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano ga Sheikh Yusuf daga Cikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambariga Cikun mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagalalle sai bararri. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu kabilu da kabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a yi mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka, ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiyya. To da ya je anso zakkar sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya riƙa lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, dan ne mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi kuwa rabaran Samuel Lado cewa yi.
To salamu alaikum ɗan uwana ɗan arewa, ni ne Pastor Simon M Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayin mu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ecclesia wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu, wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musafa da juna, musulmi da Kirista da wanda ba ba shi da addini. To don haka ina kira ga ‘yan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al’ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alƙur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali.
A gai da Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Aboki na kasancewa sashen Hausa na muryar Amurka ya dada fadadawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa.
Da gaske kake?
Habawa, ai zaka samu labarin wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abin ya huce kai har ma sabon shirin na casu duk zaka samu a shafin dandalin VOA.
To ya ake shiga wannan shafi?
Ta kwana gidan sauki mutumi na, dauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dan dangwala www.dandalinvoa.com. Kusha mamaki, ga sauti, ga video, kai abin ba a cewa komai.
Dandalin VOA, duniya a tafin hannunku.
Saboda yanzu mutanenmu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kake so a banza, ko kuma a ce ka sai ka ce kuma ya tashi tsakaninmu da musu.
To an samu zalin shi ko gazawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yi ba.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi ba, don haka mu ne.
Masu raro, ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, sata dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamma. Da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yarjejeniyar tsakaita wutar da shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da ‘yan tawaye suka sanya wa hannu ta ruguje yau Asabar, ‘yan sa’o’i bayan fara aiwatar da ita, yayin da dukkan ɓangarorin suke zargin juna da fara kai hare-hare a ƙasar. Gwamnatin shugaba Trump ta ce hukuncin da wani alkali ya yanke da ya umarci gwamnati ta sada iyaye bakin haure da ‘ya’yansu waɗanda aka raba akan iyakar ƙasar Amurka zai sa a tsare ƙananan yara na lokaci mai tsawo fiye da yadda ake yi a halin yanzu. Ɗaruruwan Iraniyawa sun gudanar da zanga-zangar nuna ɓacin ransu kan ƙarancin ruwa da ake fama da shi a wani birni da ke kudu maso yammacin ƙasar. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ba jami'an tsaron ƙasar izini yau Asabar da su ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyoyin mayaka, abin da ya kawo ƙarshen tsagaita wuta na kwanaki 18 da aka yi da Taliban.
Masu sauraron mu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Gira Salihu Abdu da ta gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.